أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
ina karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan rana mai albarka ranar juma'a 28 ga watan zulqa'ada shekara ta 1447 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 15 ga watan 5 shekara ta 2026 miladiya dan ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka na cikin kan na jandarmeri a unguwar Tala babban birnin Yamai jamhuriyar Niger kuma wannan shine darasin mu na wato 65 ko 65 a kuma cikin suratul baqara wannan zai zamto shine darasi na 63 muna fata Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci kuma watakila wannan karatu shine zai zamto mana darasi na karshe sai kuma bayan sallah idan Allah ya kai mu a zuwa dora insha Allah alaramma yayi kokari a wancan sati ya karanto mana ayoyi wato mun yi kuma tafsirin su muna cikin bayani akan ahkam din ayoyin sai lokaci yayi ba mu karasa ba to yau ma zai yi hakuri ya kara dan matsawa kadan ya fara mana wato tun daga kan aya ta 228 har zuwa aya ta 231 wato dan mu game mu ji karatun sannan sai mu ci gaba da bayani zami kokarin mu gaggauta karin bayani sannan kuma mu zo mu kara koda aya guda ce mu rufe idan Allah ya kai bayan sallah kuma sai mu zo mu ci gaba alaramma Allah subhanahu wataala yace wal mutallaqatu
a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم
بارك الله فيك وجعل في ميزان حسناتك بارك الله فيك نعم كما يدعى لرما يكرنت وإن آي داسنا أجيري كسان آية واتو هدو زوا بير آية هدو كاي غباكي لنسكو تشتنا دسي wa'annan sune muke ta tattauna ahkam da su yake da alaka da su kusan sati biyu ko muna ta cikin wa'annan ayoyi ko kuma sati uku kenan har wannan sati to kamar yadda muka fara bayanai wa'annan ayoyi duka mun yi tassarar su mun kuma yi bayanai akan wa'ansu daga ciki kenan zamu ci gaba idan Allah ya bamu ikon kammalawa sai mu zo mu ƙara koda aya guda daya wacce ita mustaqilla ce daban take kuma kan gaba ne wanda zamu zo bayan sallah sai mu ci gaba idan ba manta ba muna nan akan hukunci na uku zamu tashi al-hukmu thalith ma ma'ana qawluhu ta'ala wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna mala yace me Allah yake nufi da fadin sa da yace baya halatta wa la yahillu lahunna baya halatta ga su mata wa'inda aka saki kun gane ko masu kokarin yin idda an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhaminna su boye abinda Allah ya halitta a cikin mahaifarsu ayar ne Allah yake nufi da wannan to akwai maganganun malamai guda uku a karkashin wannan aya in ba kuma ce ba duka dai wannan nayi muku bayanan su a dunkule yanzu kuma muna yin su ne a karance a cikin littafi da kuma hujjojin da kowane malami ya dogara da shi مالا يتشي اختلف المفسرون في مراد من هذه الآية على أقواله مالا من تفسيري سنة سعباني تشكين مي الله يكي نفي دنگني دوننا آية أما سعباني ديك باي سعباني باني بنا مي أكي تشا تضاد اختلاف التنوع ungane ko ba sabani ne wanda yake cin karo da juna bigi juna ba a ikhtilafi ne wanda yake kowanne yana da dalilin sa kuma yana da hujja kuma baya saba ma juna sai dai a ce tanawwi ne kuma duka za su duka za a iya daukan wannan a ma'anar ayi aiki da ita ba tare da an ci karo da juna ba qala ba'duhum wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce al-muradu bima khalaqa Allah fi arhamihinna abinda Allah yake nufi da kada su boye abin da ke cikin mahaifarsu, abin da ake nufi da abin da ke cikin mahaifarsu. Yace abin da wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce alhamlu shine ciki, wa huwa qawlu Umar bin Khattab kenan ko, sannan wa ibn Abbas cikin sahabbai kenan. Wannan shine fassara sayyidina Umar, shine abinda Allah ya ce kada su boye abinda ke cikin mahaifarsu, sai sayyidina Umar ya ce ciki Allah yake ne. Haka nan Abdullahi dan Abbas, wanda manzo Allah ya ce habrul hadhihi al-umma, kuma manzo Allah ya masa addu'a ya ce Allah ya sanar da shi fassara al-Qur'ani, shi ma ya ce ciki ake nufi. Sannan Mujahid, ɗaya daga cikin magabata masana tafsirin al-Qur'ani, shi ma ya ce ciki ake nufi. To daman babu matsala, cikin ake nufi. Abinda yasa Allah ya ce mata kuma kada su boye, saboda me? Kada wata ta yi gaggawa, ta san Allah ya sa akwai ciki a cikinta, amma ta yi gaggawa wajen karewar idda, ta ce ai ta gama, dan ta je ta yi wani aure. Idan ta je ta yi wani aure da cikin wani gida, kaga ta cakuɗa al'amura, ko ba haka bane ba, ta yi laifi. To sai Allah ya ce kada su yakato. Sayyidina Umar ya ce abin da ke cikin mahaifarsu shine ciki. Ibn Abbas ya ce haka, haka Mujahid. Wa qala ba'du, wasu kuma daga cikin magabata suka ce al-muradu bihi al-haidu, abin da ake nufi da fi arhamihinna haila ake nufi. Kenan kada bata gama jini, bata yi jini na uku ba, in gane ko, sai ta ce tayi, ko kuma tayi daya, tayi na biyu, ko tana cikin yin na biyu sai ta sha wata kwaya da za ta hana na ukun zuwa, in gane ko, saboda ta samu tana neman ta yi aure, ko ta hana wancan wanda zai ce ya komar da ita, kawai yana zuwa sai ta ce ai jini ya kare, ko kuma tayi na biyun, wato tayi na daya sai ta sauri ta sha magani, na biyu da na uku su ki zuwa, dan ta ce kawai ita aure za ta yi a jini daya. Duka dai wannan, to wanda daga cikin malamai magabata wanda suka ce jini ake nufi, jinin haila ake nufi, qawlu Ikrama, akwai babban malami Ikrama da Ibrahim an-Naka'i da Imam az-Zuhri, wa'annan su suka tafi akan haila ake nufi. Wa qala al-akharun, amma wasu daga cikin malamai magabata suka ce al-muradu bihi al-hamlu wal-haid, ana nufin duka biyan, ngane al-haidu al-hamlu wal-haid ma'an, ana nufin kada su boye abin da ke cikin mahaifarsu na jini ko kuma na ciki, duka kada su boye. Wa hadha al-qawl, ko wa hadha qawlu ibnu Umar, wannan shi maganar Abdullahi dan Umar ne, kaga ya saba mahaifinsa wajen daukan abu guda, shi ya dauki na mahaifin ya kara duka, ya ce cikin ake nufi da kuma jini haila. Waqtarahu ibnu al-Arabi, babban malami ibnu al-Arabi al-Maliki ya zabu wannan zabin, kuma shi ya kamata duka a dauka, domin yadda aka ce ka taboye abin da ke cikin mahaifa ita mace, kaga duk wanda ta boye cikin biyun nan akwai matsala, in ta boye jini al'ada ta akwai matsala, in ta boye ciki akwai matsala. Kenan a dauki duka biyun yake nufi yafi, kenan da cikin da jinin kada ta boye abin da yake wato cikin mahaifarta a lokacin da take al'ada, wannan shi yafi. Kuma wannan kamar yadda al-Imam Ibn al-Arabi yake cewa was-salisu huwa as-sahihu, wato qawlu as-salis kenan, magana ta uku wacce aka ce ciki da haila duka Allah yake nufi shine, yace li'anna Allah ta'ala ja'alaha umniyatan, wato domin Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mace ta zamto ita ake aminta da ita, ala rahmiha, a bisa abin da ke cikin mahaifarta. Fa qawluha, domin fadinta, maganar da za ta gayi akan mahaifarta, fihi qabulun, ko fihi maqbulun, shine abin da za a karba, ita abin da za ta gayi shi za a karba, ba abin da wani zai fada ba wanda ba ita ba. Idla sabila ila ilmihi illa bi ikhbariha ko bi khabriha, mun gane ko, ta yadda ba za a san abin da ke tattare da ita ba na harkar mahaifarta, dole sai ita ta ba da labari, yaya jini nawa kika, daya ko biyu ko uku, ita ce za ta ce a ban yi jini ba, saboda me? Ciki ne da ni, duk ita ce za ta iya bada wannan labarin shi yasa Allah ya ce to ta ji tsoron Allah kar ta boye wala khilafu bainal a'imma sannan babu kuma sabani tsakanin wato malamai jagorori cewa ita maganar mace a wannan bangaren ita za a dauka ba ita za a rinjayar ba maganar da wani ta zai fada ba sannan kuma babu sabani cikin maganganun malamai cewa mahaifa guri ne wanda ake samun ake ajiye wato jin na tanan ne jinin al'ada yake taskaruwa yake fita sannan kuma tanan ne ake samun ciki ya zauna sannan kuma idan an samu tanan ne ake samun bara'a ta mahaifa sannan kuma tanan ne ake samun tsarkaka ta mace shi yasa ba za a ƙaryata ta ba idan ta fada sai malam wato Ali Sabuni yake cewa dangane da wannan yace aqulu ina cewa innama haramallahu kitmana ma fi arhamihinna kadai dai Allah ya haramta wa mata boye abin da ke cikin cikin su ko cikin mahaifarsu li'annahu yata'allaqu bidhalika haqqur ruj'a domin yana da alaka da haƙi na komar da mace ɗakin ta lirajuli ga mijinta na farko idan ta boye masa bai da damar ya komar da ita yanzu idan ta riga ta ce mai ta gama kuma lokacin ba ta gama ba to ba zai iya maida ta ba to shi yasa Allah ya ce ta ji tsoron Allah ta faɗi gaskiya idan bil wato idan ta ce ta gama ko kuma ba ta gama ba bayan tana da ciki wato ta boye ta ce ta gama to kaga ta cutar da shi ta dauki ta je ta cakuda al-ansab wato family ta je ta hada wato wani jini zuwa wani jini wanda haramun ne wa rubbama hurimatu ar-rajulu fi min haqqihi fi ruj'ati fadhalika harrama Allahu kitmana fima fi arhamihinna saboda abinda yake na haƙi na mutum na namiji shi yasa aka haramta wa mace ta boye abin da ke cikin mahaifarta wannan shine dai a takaice abin da yasa ba a son su boye kuma idan wato suka boye ga matsalar da za ta haifar ba matsala guda ba bayan matsalar haramta wa miji ko me kuma akwai matsalar cakuda in ciki ne an cakuda mai al-ansab wato nasaba an cakuda nasaba wani gidan ta shiga wani gidan kuma wannan haramun ne a cikin musulunci Allah ya mana tsari al-hukumin rabi shi ba sai mun tsaya a kansa ba saboda mun yi bayani a kansa matuka sai mu je al-hukumin khamis wato hukunci na biyar ma huwa hukumin talaqur rajai menene hukuncin sakin da ake cewa na kome a talaqur rajai sakin da ana iya komar da mace to menene hukuncin shi مالك الطلاق الرجعي يبيح للرجل حق الرجع بدون العقد الجديد يتشي سكي واندا اكي تشي ما ينكو مي واندا انا ايا اكوما ما تشتكوما واتو غامتن باتا ردا يا بات امبادا ونسداكي باكو انقل وانا اوري باتا ردا انقل وانا سابن اوري با yace kuma wa bidunil mahar kuma ba tare da an bada wani sadaki jadidun sabo ba wa biduni ridar zauja sannan ba tare da yaddan mata ba duka babu wannan sharadin kun gane mutum ya saki matarsa kafin ta gama idda ba dole bane wato ya ce mata ya nemi shawara ta zai dawo da ita sannan babu sabon daurin aure sannan babu sabon sadaki kun gane ko ma damatul mar'atul idda matukar dai matar tana cikin idda duka wannan ba a sashi babu neman shawarar waliyai ce ina son dawo da ita kun yadda ba a kawai ka dawo da ita suka ce eh da baki ma amma baka faɗa da baki ba ma da a aikace suka ce zamu zo mu karanta mas'alar in mutum ya jawo matarsa ya ce ta mu tafi ko ya riƙo hannunta suka tafi daman yawanci idda a gida ake yi ko in tana zaune kuma ya ci gaba da mu'amala da ita kawai abin da zai kafa sheda ya ce to da ya saki matarsa zai ce amma yanzu ya dawo da ita don a samu shaidar cewa an yi saki kuma an koma don kan wata rana amince da wannan saki wannan shi ne ya sa ake so a bada jawabi amma fa'idan qadatil idda idan idda ta kare walam yarji'uha banat minhu bai dawo da ita ba to ta nesanta daga gare shi yanzu dole in yana so sai dai a daura aure mun gane ko wa qad asbata ash-shari'u lahu haqqur ruj'a bi qawlihi ta'ala wa bu'ulatuhunna haqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha domin Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar wa da miji haƙi na ya komo da matarsa in ya so kafin ta gama idda yace ya dawo da ita wannan haƙi ne nasa in dai bata gama idda ba yace ya dawo da ita wa idza kanat ruja haqqan lirajul to idan ya kasance komo da mace haƙi ne na namiji fala yashtaruqu ridaz zauja to ba a sharanta a ce sai mata fa ta yadda kawai shi mijin da yace ya dawo da ita shikenan ngane ko wala ilmuha ngane kuma ba a bukatar ta sani a cewa an dawo da ita kawai in ya dawo da ita ya dawo da ita kawai abinda dai ake so kenan ilmuha anan yace to gashi ina so in dawo da ke me kike gani shine ilmuha ngane ko wala tahtaju ila waliyin kuma ba a bukata a ce sai wali ya yarda ngane ko a ce sai wali to yanzu kana so ka dawo da matarka tana idda ka ce sai wali ai har yanzu matar shi ce sai idda ta kare ta zamto ta nesanta daga gare shi sai ta zamto ta mai rabu amma har yanzu in idda ba ta kare ba matar shi ce kama la yashtaratu istishhad alaiha kama kuma ba a cewa dole sai an kafa shedu kafin a dawo da ita a za dai a bada labari a sa shedu bayan koda an dawo da ita a ce to an rabu da ita kuma an komo da ita wannan shedu ba wai wajibi ba da kaje an ce a sa sheda din dan shi sheda ya zamto ya zamto zai ba da labari lokacin da aka samu matsala aka ƙara yin wani sakin sai ai saki ni ban sake yace shi bai sake ta ba sai ta ce ita ai ya sake ta to in akwai wannan sheda sai ya tuna masa ce a ka mance ka ce ka dawo da ita sai ce to wannan kuma lokacin na tambaye ka ai ka ce saki ɗaya ne ko biyu to yanzu ga wani ya karu sai dai ya zama biyu ko uku kaga anan shikenan sai ya zama maslaha shi yasa mallam ya ce wa in kana zalika mustahabban ko da ya kasance shi sheda sa sheda mustahabi ne an so a sa shi khashyatan yace saboda tsoron inkaruz zauja musu na mata ta ce ai babu sheda mun gane ko da sauransu kima ba'da annahu raja'aha cikin abin da zai faru bayan ya dawo da ita mun gane ko wannan dai duka ana kawowa ne dan mutane su gane sannan mallai ya ce wata suhul ruja'ata ga magana da nake ta gaya muku ga ta a rubuce mallai ya ce wata suhul ruja'a tana ingantuwa dawo da mace bil qauli ta hanyar magana kace na dawo da ke misal qawlihi raja'atu zawjati kamar yace na dawo da matata ila ismati nikahi abisa jagoranci na aure na yanzu ta dawo na dawo da ita tana na ni ne nake rike da jagorancin aure na kun gane ko tana igiya aure na ke wannan kenan bil qawli kenan ko wa bil fi'l haka nan mutum yana iya dawo da matarsa da aikace ba da baganta ba misal taqbil kamar ya sumbaci matar tasa kun gane ko ka da ka gaga an yi sumbata ai me ya dawo da matarsa wal mubashara bi shahwati ko kuma ya rungume ta ta hanyar sha'awa ba haduwa za ta yi ba kawai ya je rungume ta kenan ya dawo wal jima da kuma yin jima'i ya neme ta yayi jima'i wannan ma yana nuna dawowa inda abi hanifa a gurin abu hanifa wa malik da imam malik duka sun tafi akan cewa ana iya yin haka a dawo da mata da aikace wa qala wa qala shafi amma imam shafi ya saba musu yace la ruja'ata illa bil qawli sarih ba a dawo da mace sai da magana ce na dawo da ke shi a gurin imam shafi ya saba imam malik da abu hanifa kun gane ko yace wala tasuhu bil wad'i haka nan kuma ba ta ingantuwa dawo da mace ta hanyar atakinta kun gane ko wa dawa'ihi ko kuma abinda duk zai jawo hankali ya kai a yi saduwa duka yace shi ba a dawo da mace da wannan amma wannan ya saba ma jumhur da mu ce ko ya saba Abu Hanifa da Imam Malik la'anna al-talaqa inji shi shafi yace domin shi saki yazilun nikah a gurin sa yace saki yana gusar da aure ko mu ce yana gusar da saduwa ko kuma to amma dai magana mafi inganci magana imamu Abu Hanifa da imamu Malik ita ce tafi ana iya dawo da mace da ai a aikace ta hanyar binta ta bangaren sha'awa wa qala ash-shawkani imamu ash-shawkani Allah ya masa rahama babban malamin tafsiri ne a cikin littafinsa Nailul Awdan yace wa dhahiru abinda yake a fili ma zaba ilayhi al-awwalun abinda imamu Abu Hanifa da imam Malik suka tafi akai la'anna al'idda muddatul khiyar domin idda zaman idda da kuka ji ana cewa lokaci ne na zabi hikima da Allah ya sanya idda lokaci ne na zabi tsakanin yarda da rashin yarda mun gane ko lokaci ne na zabi tsakanin ma'aurata na yarda da rashin yarda shi yasa ma aka ce mace kar ta tafi gida ta zauna a gidan mijinta ta yi idda inda babu hikima inda ba muharrama ce ko kuma an haramta masa ita bai cancanta ya dawo da ita ba da ba za a ce ta zauna a gidansa ba ta yi idda zaman wataƙila akwai wasu abubuwa da ya sa ya rabu da ita ko dai kazamta ko dai rashin kyautatawa to a zaman nan da ake a gida wataƙila za ka ga kuma ta koma tana kwalliya tana yin wanka a kan lokaci tana kyautata masa abinda ba ta yi ta dinga yi sai shi kuma ya ga kiya a shi kenan ma sai ce to ya dawo da ita shi yasa sai imamu shaukani ce ai al'idda waqtul ikhtiyari idda lokaci ne na zabi tsakanin ma'aurata ko dai a gyara ko kuma me a bata shi yasa ayoyin da ayat da muka karanta an ce satan ba ku manta ba wai za talabtumun nisaa fa balagana ajalahunna fa amsikuhunna aw fariquhunna bil ma'ruf fa amsikuhunna bil ma'ruf aw sarrihuhunna bil ma'ruf ko dai ku sake su ku rabu da su ku bari idda ta kare su tafiya su ko kuma ku dawo ku ce kun dawo da su ku rike su da kyautatawa kenan ko ku bari idda ta kare su tafi cikin kyautatawa ko kuma ku bar su ku dawo da su a cigaba da zama cikin kyautatawa to shi yasa imamu shaukani yace la'anna al'idda muddatul khiyar yace wal khiyar wal ikhtiyar shi kuma zabi yasihhu bil qawli yana ingantuwa da ayi shi da baki wa bil fi'l kuma yana ingantuwa ayi shi da aikace kenan yana ingantuwa a ce an dawo da mace ko kuma ayi wani aiki da ake nuna an dawo da ita din kamar bayanin da ya gabata wa zahiru qawluhu ta'ala imamu shaukani yace zahirin fadan Allah madaukakin sarki wa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna yace wa qawlu sallallahu alaihi wa sallam da kuma fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa murhu falyuraji'uha ka umarce shi ya dawo da ita wa aka ce ya umarce shi ya dawo da ita ba mu kawo wannan hadisin ba ko hadisin Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace sayyidina Umar domin wani abu ya faru tsakanin Umar da Abdullahi dan Umar da matarsa ko kuma yadda wata riwaya ta nuna Umar dan Khattab sayyidina Abdullahi dan Umar dan sa kenan yayi aure ya auri wata mata shi kuma sayyidina Umar bai san auren sai ya sa shi ya sake ta tunda sayyidina Umar baya san auren sai dan yaje ya auri ya saki matar cikin jini kun gane ko ba cikin tsarki ba to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji labari sai ce ta yaya zaka sa a sake ta kai ka bar sayyidina Abdullahi dan Umar danka kenan ya saki mata cikin jini ba cikin tsarki ba sai ya ce to murhu yi ma umarni falyuraji'uha ya dawo da ita suka ce shi ko Abdullahi dan Umar ya yi wannan sakin ne saboda biyayya kun gani biyayya ta sa shi ya saki mace ma ba lokacin da ake sakin mace ba to a nan ma malamai sun yi sabani ban san mu shiga sabani shin wannan sakin ya afku ko bai afku ba wasu da yawa suka ce ya afku amma dai an yi shi cikin laifi kuskure shi yasa duk sakin da aka zo aka yi ma fatawa aka ce an saki mata tana jinin al'ada za a tabbatar da saki sai dai mai saki na bid'i talaqul bid'i ake kiran shi saki ne bi da yi ba za a ci sakin da yi ba amma kuma dai ba za a irga wannan jinin a matsayin jini na farko ba a wajen idda sai ta yi tsarki sannan wani sabon jinin ya zo sannan a ce jini na farko kenan in ta yi tsarki in zaka dauki ra'ayin wanda suka ce da tsarki ake yi haila ake yin kai idda ake idda take karewa da tsarki uku to yanzu idan ta yi wani jini ta samu tsarki kakka irga wannan tsarkin na wannan jinin da aka sake ta shi kace tsarki na farko a'a sai ta yi jini ta yi tsarki tsarki na farkon nan shine wancan ba na wannan jinin da aka sake ta shi ba kaga dole mutane wasu tashi karatuwa yanzu wanda ya saki mata cikin jini bai irga tsarkin da za ta samu na farko bayan wannan jinin a matsayin jini tsarki na farko ba sai ta yi wani jinin ta yi tsarki saboda ya yi a kan lokacin da ba sakinta ba Allah ya ce faqalliquhunna li'iddatihinna ku sake su da iddarsu to ban san shiga wannan mas'ala tana da fadi bari mu je gaba to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Shawkani ya hada da aya wa buqulatuhunna haqu bi raddihinna da murhu falyuraji'ha ka umarce shi ya dawo da matarsa kenan manzo Allah bayan ya faɗi wannan yace ka umarce shi ya dawo da ita yanzu idan tayi tsarki kun gane ko sai ya jira wato yanzu ya dawo da ita idan tayi tsarki wannan tsarkin da tayi tunda yanzu ba magana dawo da ita akai to a wannan tsarkin in ya ga dama ya sake ta in ya ga da tunda yanzu ta samu tsarki kuma bai sadu da ita ba in ya ga dama kuma ya rike ta kun gane ko haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sa a dawo da ita dan ya gyara abun kenan ba a sakin mace sai a cikin tsarki tsarkin kuma da ba a take ta ba wannan shine abin da ake so a karantar da yace annaha tajuzul muraja'a bil fi'li Imam Shawkani yace to da wannan ne zamu tabbatar da cewa ya halatta a dawo da mace ta hanyar aiki ko runguma kamar yadda aka faɗa a can ko taqbil ai mata a sumbace ta da sauransu yace li'annahu lam yukhass qawlan min al-fi'l domin ba a kebance qauli ba da aiki min dawa'il ikhtisas fa alayhi bid dalil duwanda idda'a ikhtisas ya kawo cewa ai kawai da magana za a iya dawo da mace ya kebance wannan magana yace da magana kawai ake iya dawo da mace in an sake ta kafin idda ya kare to yace dole ya kawo dalili je Imam Shawkani yace duk wanda ya faɗi magana dole ne ya zo da dalili to wannan shine kenan muna iya daukan mu ce kaulin jumhur ya faɗin Abu Hanifa da Imam Malik shine magana mafi rinjayi ana iya dawo da mace ta hanyar aiki ko kuma ta magana sai hukunci na gaba wanda wannan hukunci na ana yawan tambaya a kansa shine hal talaqu thalathin bi lafazin wahidin yaqa thalathan aw wahid am wahidan aw wahidatun tunda talaq mutmu'annath kun gane ko shin saki uku a lafazi daya mutun ya gangaro ya ce ya saki matarsa uku shin wannan sakin za a afkan masa shi uku ne koko daya ne kun ga wannan kullum ana ya tambayan malamai sai mutum ya je abin da ya aikata wani ma ya ce ya sake ta saki dubu ana ba mu kissa wani mutum da matarsa ta bata mishi rai ce ya sake ta saki dari ya ce ko dubu sai ɗaya matar ta sa take ba da haƙuri ya ce ha ba mai gida kai ya ce ke ma na sake ki saki dari ko dubu ta biyun hatta uku kai sai ta makota ita ma ta ce ha ba wani sai ce ita ma an sake ta ya sake ta matar makoci ka saki matar da mata ka sai aka gano ya zari ya zare tunda ya saki matar makoci ita ma aka ce ya sake ta to wannan kage yana nuna to mas'ala mas'ala sai yace dalla qauluhu ta'ala fadan Allah wato fadan Allah madaukakin sarki at-talaqu marratan wato saki ana yin sa guda biyu ne wanda ake iya a koma mun karanta shi ko at-talaqu marratan sakin da ake iya ai komai a cikin sa daga ɗaya ne zuwa biyu ko to malai ce yayi nuni a bisa ala anna talaqa cewa lalle shi saki yambabi an yakuna mufarraqan ya zama ya kamata ko ya zama wajibi ya zamto a rarrabe kun gane ko marra ba'da marra ɗaya bayan ɗaya kenan mutum ko da ya ce ya saki saki dubu ɗaya za a tabbatar kun gane ko in ji malam ya ce wa kad ikhtalafa ulama amma malam ya faɗi ra'ayinsa a farko ko ya ce amma fa duk da haka malamai sun yi saɓani kuma saɓanin nan tsakanin tun daga lokacin sahabbai ne kun gane ko ya ce fi talaqi talatin bi lafazin wahid a cikin saki uku a lafazi ɗaya shin wahidin hal yaqa'u thalathan aw wahidatin shin zai afku guda ko zai afku uku ne ko guda yace an yi sabani su waye suka saba yace fa dhahaba al jumhur as sahaba mafiya yawan sahabbai wat tabi'in da tabi'ai su waye tabi'ai sune me daliban sahabbai sune tabi'ai ko wa a'immatul madhahib al arba' da manyan limaman nan na mazhaba guda hudu sune wa Shafi'i Malik Abu Hanifa Ahmad sewa Malik Ahmad Abu Hanifa Shafi'i ga su hudu dukkansu wayannan sune a'immatul arba sun tafi ila annahu yaqa'a thalathan kun ji tashin hankali yace to su duka wayannan da sahabbai mafiya yawa da tabi'ai mafiya yawa da gaba ɗaya a'imma guda hudu wayannan na mazhaba duka sun tafi akan cewa saki uku a kalma ɗaya saki saki uku ake afkadi amma za ku ji magana bi tafsir za a zo tafsir sai ce amma ma'al hurma wasu suka ce ya abku amma tare da haramun ne mutumin da ya haka yayi haramci ya aikata haram kun gane ko yace wa imma ma al-karaha ko kuma wanda ya aikata haka sakin ya afku amma ya aikata makaruhi ala hasbi al-khilaf ala hasbi ikhtilafihim fi fahmi al-ayati al-karima abisa yanayin sabanin su wajen fahimtar aya kun gane ko to abin da kafin mu ci gaba akwai maganganu masu yawa cikin wannan wasu suka ce idan ya ce ya sake ta saki uku kun gane ko yace ya sake ta saki uku shin haka za a ce saki uku ko kuma a ce a'a yazo ya ce ya sake ta ya kuma ya sake ta ya kuma ya sake ta ita ake nufi wasu suka ce a'a yace ya sake ta kuma ya dawo da ita ya sake ta ya dawo da ita ya sake ta wasu suka ce haka ake nufi wajen fahimta ya za a afkar da sakin shi ma akwai sabanci kin gane ko amma bari mu je gaba za mu ji duka tafsilat insha Allah Allah dai ya sa lokacin ishe mala yace wa dhahaba ba'd al-ahl adh-dhahir amma wasu daga cikin malaman zahiriya irin su Dawud adh-dhahiri da su bin ibn Hazm adh-dhahiri ila anna at-talqa anna at-talaqa thalathun fi kalimatin wahidatin yaqa'u wahida ahli zariya irin su imam ibn hazm da ya daud az-zahiri da sauran man da suka tafi akan mazhaba su suna bin doran nassin aya suka ce saki uku a kalma ɗaya yana ɗaya za a afkar da shi domin qur'ani haka ya nuna at-talaqu marratan saki ɗaya bayan ɗaya haka yake kuma za mu ji wasu maganganu wanda za mu iya ɗaukan wannan maslaha bari mu ji abin da malam zai ce ya ce wa huwa qawlu tawus wa madhhabu al-a'imma al-imaniyya wannan shine kuma magana babban malamin tafsiri Tawus da kuma shine madhhaba ta imaniyya wasu bangare na Shi'a wa qawlu ibn taymiya haka nan shine qawli na ash-shaykhul islam ibn taymiya hujja ne shi ma a maganganu na addini babban hujja ce shi ma ya tafi akan saki uku a kalma ɗaya saki ɗaya ake afkar da shi mun gane ko وبه اخذ بعض المتاخرين كما ده wannan hujjar ita ce malamai waɗanda suka zo a baya suka dauka domin idan ka dauki wancan ra'ayi saki zai yawa mata zaura za su ƙara yawa daman sun yawa zai ƙara zama yawa shi yasa magaba mutaakhirai manzu malaman da ake da su na baya baya kamar ka ce daga ƙarni shekara 100 haka zuwa yanzu mu ce haka mun gane su mu ce su ne mutaakhirin to duka suna daukan wannan ra'ayi mun gane ko na cewa saki uku a kalma daya ana afkar da shi uku malai yace me yasa suke aka dauki haka yace min al-fuqaha'i kenan wa bihi akhadha al-ba'd al-mutaakhirin min al-fuqaha shine malamai na zamani na karshe suka dauka daga cikin fuqaha malaman fiqh dafa'an lil harji anin nas dan su tunkude tsanani ga mutane da yawa ana bugowa malai sai ce to shine da yace matar sa sakin ya sake ta saki uku to ya ake ciki mun gane ko yace wa taqlilil hawadith talaq kuma dan a karanta matsaloli da suke faruwa a cikin saki yanzu idan ka je ka ce zaka tambayi hukuma saki nawa aka kawo mata a wannan satin sai ka sha mamaki a cikin ya mai kawo wanda aka kawo mata banda wanda aka yi ba a sani ba in gane ko yace wa firaran min mafasidil tahlil da kuma a karamta barnar da ke cikin samun mutum ya saki mata amma kuma ya je ya halatta wa kansa ita ya san ya yi saki kuma an ce mai uku ne sai su je su yi ta fasikanci mun gane ko to sai a ɗauki maslaha a yi aiki da ita mun gane ko bari mu je zai kawo mana duka matsalolin abin warwarewar maganganu ya ce dalilin jumhur istadallu jumhur ala wuqu'il talaq salat bima yadi jumhurin malamai sun afkar da saki uku a saki a kalma ɗaya saki uku saboda dalilansu kamar haka awwalan na farko inna Allah azza wa jalla lalle Allah mabuwayi madaukaki ja'ala litalaqi haddan ya sanya masaki haddi iyaka Allah ya sanya masaki iyaka kana da dama kai daya kana da dama kai biyu kana da dama kai uku gabaɗaya shikenan ko ba za ka falata hillu lahu hatta tankiha zawjan ghayra tunda Allah ya yi wannan tsari ya baka dama kai daya ka iya dawo da ita a ci gaba da zama kai biyu duka ba matsala bane hakka kai uku to dan me zaka ketare iyakan nan ta Allah ka je kai uku kai tsaye shi yasa suka ce dole afkar da mun gane ko wannan kenan shine mataki na farko suka ce to tunda haka ne in dai har mutum an bashi wannan dama sai ya ketare iyaka ya je ya afka uku kai tsaye to za a afkan masa da uku kai tsaye wa imma an ya jama'uha au yufarriquha suka ce in ma mutum ya dauki ɗaiɗai ya yi ko ya hada shi ya zaba Allah ya bambance masa wal islam qad arshadahu shi dai musulunci ya shiryar da shi ila ma huwa al afdal wa aslah ya shiryar da shi abin da yake yafi yayi ɗaya ya bari mun gane ko kuma ya shiryar da shi abin da yafi zama maslaha yafi inganci fa iza jawaza hadha idan ko yazo ya ketare iyaka akan wannan ila ma fihi dai au tadyiq zuwa ga abin da yake mai kunci mai kunci shine saki uku wanda bashi da sararawa ko ba haka ba maimakon ya dauki ɗaya ko biyu to sai ce tadayyaqa alayhi akhadha hu bi nafsi shine ya dauki wannan tsanani ya dora ma kansa sai a bar shi da ra'ayinsa ra'ayi na biyu magana ta biyu da suka kawo da suka yace ma rawahu anna rajulan jaa ila ibn abbas magana ta biyu da yasa jumhur suka rike wannan abu ce wani abu da ya faru wani mutum ya zo gurin Abdullahi ibn Abbas yake cewa da shi ya saki matarsa saki uku Mujahid yake cewa sai sayyidina Abdullahi ibn Abbas ya shiru ya kyale wannan mutum yace hatta zanantu annahu radduha ilayha ilayhi har sai muka zaci ko Abdullahi ibn Abbas zai dawo masa da matarsa ya to ya ce wa Abdullahi ibn Abbas na ya saki matarsa saki uku Abdullahi ibn Abbas sai shiru ya fita batunsa ya kyale shi daga cikin daliban Abdullahi ibn Abbas suka ce har mun zaci za Abdullahi zai ce ya dawo da matarsa ya dawo masa da matarsa can sun makala sai Abdullahi ibn Abbas zai ce yutalliqu ahadukum sai mutum ya zo ya saki ɗaya daga cikin ku ya zo ya saki matarsa ya lalata komai thumma yaqulu ya ibn Abbas sannan sai ya zo ya ce ya ibn Abbas ya kai Abdullahi ibn Abbas yace wa inna Allah ta'ala yaqul bayan Allah madaukakin sarki yana cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai bashi mafita yanzu wanda ya saki uku lokaci guda ya ji tsoron Allah yace tunda bai ji tsoron Allah ba kaga dama Allah ya ce wanda ya ji tsoron sa shi zai ba mafita da ya ji tsoron Allah saki nawa zai daya ko biyu sai Allah ya ce to ai kana iya ka dawo da shi ko yace to Abdullahi ibn Abbas ya ce wanda bai ji tsoron Allah ba ba a bashi mafita in gane ko yace to kaga wa innaka kai ko wanda kai saki uku a kalma ɗaya lokaci guda yace lam tattaqillah baka ji tsoron Allah ba falam ajudu laka makharajan to dan haka ba zan samu maka mafita ba mun gane ko asaita rabbaka ka saba ubangijinka shi ko Allah ya ce wanda ya ji tsoron sa shine zai samu mafita wa banat minka imra'ataka to yanzu matarka ta yi nesa gare ka ka je kai hakuri kawai kaga wannan ibnu abbas ar-rawaito ibnu abbas ya faɗa haka magana ta uku suka ce jumhur sun kafa hujja da afkuwar saki wato uku a kalma ɗaya bi ijma'i sahaba saboda ijma'i na sahabbai lokacin sayyidina umar dan kaddab saki yayi yawa kun gane ko da tun lokacin manzon Allah da abubakar ba a afkar da shi ba a saki dukkan an yi saki matsayin ɗaya yake lokacin umar sai sakin yayi yawa kun gane ko to daga nan sai umar suka yi ijma'i sai ya hada sahabbai yayi hukunci yace duk wanda ya saki matarsa kun gane ko kamar yadda ya kawo kisa yace yace wastadallu bi ijma'i sahaba hina qada umar bin khattab radiyallahu anhu wa aqarrahu alayhi wa lam yunkiruhu ahad min as-sahaba sayyidina umar yace to tunda yanzu saki yayi yawa to na mai da duk wanda ya saki matarsa saki uku a kalma daya ya zama saki uku za a afkan masa yace wannan kuma sahabbai suka yadda da shi وقد ذهب البخاري الى وقوع الثلاث هكذا شيما امام البخاري يا ابو wannan yace yana afkar da saki uku a kalma daya a matsayin saki saki uku ko yana ko kuma wa dhaba al-bukhari ila wuqu'i thalathi shima bukhari ya tafi akan saki uku a kalma daya saki uku ne domin me yasa mallaka yace wa tarjama ala hadha هذه الآية بقولي دومين إمام البخاري ياي ترجمة ياي بابي أبي سافر يتشي باب من أجاز الطلاق ثلاثين باب ديزو دن أي بيان من ديا واتو يحللت بابي دي يحللت سكي أكو أكلمة دي سكي أكو لكما ياتبتا ngane ko sai ya kawo aya ce bi qauli ta'ala at-talaqu marratan fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan amma kuma ya kawo sunan babin da cewa duk wanda yayi saki uku a kalma ɗaya saki uku ya afku amma menene sai ya kawo kuma ya bude babin ya ce Allah ya ce at-talaqu marratan shi anan sai ya fassara sakin da ake iya adawo daga ɗaya ne zuwa biyu kana iya ka saki mace so ɗaya kafin ta gama idda saki ɗaya ka ce ka dawo da ita kana iya ka ce wa mace ka sake ta saki biyu kafin ta gama idda ka dawo da ita sai kawo wannan amma in ya kace uku to ya afku babu maganar dawowa hatta tankiha zojan gaira waɗannan su ne da kuma wasu maganganu da yawa da aka yi
akan wato duk wato ittifaqi na sahabbai akan saki daya saki uku a kalma daya saki uku to bari mu tafi hujja ta malamai na biyu wa hujjatu al-fariq ath-thani wastadallu al-qa'iluna bi wuqu' talaq ath-thalathi wahida bima rawahu ahmad wa muslim min hadisi ta'us bin abbas annahu qala kana at-talaq 'ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa abi bakr sun kafa hujja da hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda wanda imam ahmad ya rawaito shi imam muslim ya rawaito shi hadisin ta'us yace shi kuma daga abdullahi dan abbas yace abdullahi dan abbas yake cewa saki ya kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da zamanin sayyidina abubakar saki wato da kuma shekara biyu ta khilafa ta abdullahi ta umar dan khattab bayan sayyidina abubakar kenan dukkanin su ana yin saki wato saki uku ana bayar da shi ne akan saki daya in mutum ya saki matarsa a lokaci guda saki uku a kalma daya ana cewa menene ana afkar da shi saki guda lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar da kuma shekara biyu ta mulkin sayyidina Umar mun gane ko amma faqala yace faqala Umar bin Khattab sai Umar dan kado yace innan nasa lalle mutane kadus ta'jalu fi amrin hakika suna yin gagga cikin wannan al'amari na saki suna yin abin da suka ga dama fa kanat lahu fihi sai sayyidina Umar yace to yanzu abin da za a yi duk wanda yayi shi a afkan masa ya zamto yayi shi uku za a afkan masa da shi gabaki daya kun gane ko babu magana a ce ya a afkan masa da guda daya wannan kenan sannan suka ce inna allaha qad farraqa at-talaq bi qawli kuma hakika Allah ya rarraba saki da fadin sa at-talaq marratan ay marra ba'da marra kun gane ko wa kana marra ba'da marra la yamliku mukallif iqa'uhu dufa'atan wahidatan shi yasa mutum bai isa ya afkar da shi lokaci guda ba domin Allah ya ce marratan su kuma suka ce marra ba'da marra kun gane ko dufa'atan wahida mutum baya la budda tafriq kenan babul makawa sai mutum ya raba su walau qala koda ya ce ashhadu billahi arba'u shahadati inni lamina as-sadiqin kenan magana li'ani ne ake magana ko li'ani da aka ce ana rabu aka ce saki guda ake yi duk koda mutum zai ce ya yi sheda da sheda guda hudu ana afkar da shi saki guda ne ba a yin saki uku a lokaci guda sai da shi la'ani yana da bambanci in mutum an riga an rabu koda su kadai suka rage a duniya ba za su kara komawa su auri juna ba in dai aka riga ake kore wato miji ya ce wannan cikin ya kama matarsa ta yi zina cikin aka samu da ya ce ya yi kore shi ya yi la'ani to in suka yi la'ani suka yi wannan rantsuwa to ko da su kadai za su rage a duniya ba za su dawo su auri juna kun gane ko to suka kawo wannan suka ce shi ma a matsayin guda ake daukansa duka sun kawo karshe dai Ash-Sheikh Sabun yayi magana bari mu karanta maganarsa tunda maganganu suna da yawa aqulu kullu ma mastudilla bihi al-fariq ath-thani la yuqawi ala radda adillatil jumhur yace da abinda malamai wato na biyu za su faɗa ba zai mayar da martani ga maganar jamhuri ba to mun jamhurin nan sahabbai ne da kuma tabi'ai da manyan a'imma kun gane ko wa kafa bi hadha ijma'an hujjatan wa burhanan ya ishi ma wannan magana ta zanto tana da ƙarfi saboda ijma'in da ke ciki da kuma dalilan da ke ciki amma dai ne an samu kuma lokacin manzon Allah da lokacin sayyidina Abubakar da wasu lokuta na sayyidina Umar an samu cewa ana afkar da shi saki uku a kalma ɗaya saki guda to shi yasa su almutaqaddimina suka ɗauki wannan ra'ayin kuma saboda matsalolin da ake ciki a yanzu idan fa malaman suka yadda aka bi mazhabar ta farko aka bi jumhur aka bi qaulul jumhur ba su da tsoron Allah mutane irin na wancan lokaci ko ba haka ba wancan lokacin akwai tsoron Allah mutum ma zai je ya aikata zina ya zo ya ce ai mai hukunci yayi zina amma yanzu mutane na yanzu wanda zai je ya nemi wani ya auri matar ya ce ka sai ko ta kan ma ka yi shin fana daidai ita ya bashi yan kudi kuma ya karba ya saka mai manzo Allah kuma ya tsine wa al-muhallil wal muhallal dan da wanda zai halatta wa mutum mata da wanda za a halatta duk Allah manzo Allah ya tsine musu wanda zai je ya saki matar sa saki uku ya je ya ce wani ya aura kuma ya sako mai ita ya aura ma da masu musanyan mata da waye duka fa yanzu a wannan zamanin fitina kaga ko mutum ya saki matar shi uku ai gara ka dauki ra'ayi na mutaakhirina kace to a kiyaye ka a saki musamman kaga yayi nadama kace tsaye ne amma kaka saki irin wannan gangance kai mai nasiha kun gane ko a komar da auren in ma ba ai haka ba sai a je ana tayi wani auren kuma su ci gaba da randebu ana haduwa ana fasikanci duka wannan yasa dan an guji wannan abubuwan aka dauki mazhaba ta mutaakhirina aka yi fatawa akan ta duka saboda dai kuma akwai hujjoji da dalilai masu yawa da malamai suka kawo Imam Shaukani yayi bayani da yawa cikin littafin sa Lailul Awqan da kuma manyan malamai saboda lokaci bari mu yi kokari mu karkare har mu samu ko mu kara koda aya guda bari mu tafi nukuta ta gaba هل يباح للزوج اخذ المال مقابل الطلاق شن yana halatta miji ya karbo wani abu a maimakon sakin matarsa mutum yana halatta in ya saki matarsa ya ci a dawo masa da abin da ya bada na aure ko sadaki ko wani abu malam ce amara Allah inda tasrihul mar'a an yakuna bi ihsan kun gane ko Allah subhanahu wataala yayi umarni ga maza idan za su saki mata wato nayi tsallake afwan kafin nan shikenan mas'alar da na dauke ita tana da alaka da mas'alar da muka yi ta at-talaqu marratan mun tattauna ta wabin dare mafi yawan malamai suke tafiya akai shine saki ya zamto daya bayan daya shine abin da yafi shine kuma wanda yake hikima wanda mutum shari'a ta duba ta san rauni na maza mutum zai iya rabuwa da abu kuma daga baya ji yana begen wannan abin shi yasa aka shar'anta shi to mu je wannan wato aya Allah subhanahu wataala ya umarni cewa idan za a rabu da mace ko an rabu da ita ayi mata ihsani ko ba haka ba wa naha az-zawju an ya'khudha shay'an kuma yayi hana namiji ko miji ya karbi wani abu lokacin da ya saki matarsa cewa ya kwace wani abu wanda ya bata saboda wato yana ganin sun rabu kun gane ko aka hana karban wani abu na daga sadaki wanda ya bayar illa fi halatul khawfi alla yuqima hudud Allah sai dai a halin da mace ta bijire ta kin biyayya da zama na tsakani da Allah ga miji sai miji ya ga cewa lalle wannan matar ba ta da kirki ko kuma ma yana zargin ta da fasikanci ko kuma tana yin nushuzi a cikin zamantakewa to anan kai ya gangancin ya saki mata ya matse ta ya takura mata yace za ta nemi a rabu da ita to in dai mace ta zo ta ce a rabu da ita to anan akwai kuma abin da zai biyo ba sai a ce to in dai rabuwa take so miji ya ce yana son ta ta ce sai ta rabu da shi sai ai kulli sai ta dawo masa da abin da ya kashi na sadaki na aure ta dawo masa da shi sannan ya sake ta domin kada ya sake ta ya hasarar dukiyarsa amma matikar ba mace bace take da laifi to wannan zai zauna ya ci gaba da hakuri in ko ya sake ta ba abinda zai karba abinda ta ci na sadaki ta ci kun gane ko shi yasa kada ka yadda mace ta fusa ta kanin da nan ka sake ta musamman sabon aure ne a yaquri waye mana kai hakuri ka ci gaba da rike ta in ta matsa sai a rabu sai ka ce to ai kulli in kuma Allah ya wadata ka ba ka da matsala kana da abin da zaka auro wata to ka hakura da ita sai ka rabu da ita to wannan shi kadai ne shi ma abin da zamu dauka a ciki kenan kuma suka ce kulli idan an yi shi saki matsayin saki daya ne ba laifi sai dai shi suka ce a inda suka yi sabani suka ce idda ta kulli zai zamto tsarki nawa tsarki daya ko tsarki uku suka ce abin nan sayyidina Uthman yace ai wato tsarki guda ya isa mun gane ko in ta yi jini guda ta yi tsarki sai ta tafi ta je ta aurenta suka ce to amma shi babu wani a ce ai komai sai dai in daga baya a dawo ai daura a wuri sabu mun gane ko babu tunda iddar ta ma ba ta da tsayi wannan dai daga cikin maganganun malamai sun yi maganganu waqtalafa al-fuqaha hal al-khul'u fasfun aw talaqun wasu suka ce saki ne ko ma ba saki bane mun gane ko wasu suka ce saki ne wasu suka ce a ba saki bane fasfi ne warware aure ne fadhab al-jumhur ila annahu talaq amma jumhurun malamai sun tafi akan wato khul'i mace ta bada kudi a rabu da ita saki ne sai dai saki ne wanda yake ana afkar da saki guda kun gane ko wa qala ash-shafi'i bil qadim innahu fasqun amma imam ash-shafi'i shi yace fasqi ne wal fa'idatul kalam fa'ida ta sabani da za a samu tatahiru fima idha khala'aha hal tahsabu alayhi talaqun am la kun gane ko wal adillatu ala hadhihi al mas'ala tutibu fi al kutub al furu' yace inda aka tattauna masalar shin ya za ta irga in an dauke shi saki guda ya za a yi ta yi iddarta to maganganun malamai suna da yawa a cikin littattafan furu littattafan fiqh amma mun ce dai an samu riwaya daga sayyidina Uthman ya ce za ta yi jini daya ta yi tsarki shikenan ta gama wato idda sai hukunci na gaba ma hukumu mutallaqa salasan wahal ta hillu lizzawji al-awwal wato shi ma nan a gurguje mun tattauna shi hukuncin macen da aka sake ta saki ya kai uku shin tana wato halatta ga namijin da ya sake ta saki uku wannan Allah ya ce fala ta hillu lahu hatta tankiha zawjan ghaira ko sai ta yi wani aure sahihi muka ce auren da wancan mijin kuma ya yi kwanciya aure da ita ko da sun yi aure sahihi in wancan bai take ta ba ta baro shi ta fusata shi ya sake ta har yanzu ba wancan miji na farko ba zai aure ta ba dole sai ta yi aure sahihi kuma wancan mijin ya yi kwanciya aure da ita sun rabu sannan ta dawo ta halatta ga miji wanda yake na farko kun gane ko to wannan shine bari mu karanta mas'ala ta karshe sai mu karkare da ita mas'ala ta karshe shine nikahul muhallil wa huwa wa hal huwa sahihun am batil aure wanda zai auri mace dan ya halatta wani shin auren ma ya inganta ko bai inganta suka ce al muhallil bi kasri lam muhallil kenan huwa alladhi yatazawwaju mutallaqa thalathan shine mutumin da zai auri mace da aka saki uku bi kasri an yuhallila lizawji al awwal da niyyar wai ya halatta wa mijin da ya aura na farko dan ya halatta masa wa qad sammahu alaihi salam hakika manzo sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wannan miji bi wannan nabiyin bi taysil musta'ab kun gane ko bunsurun aro kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sawa mijin nan nabi da aka aura sunan shi bunsurun aro kaga kowannan suna ya ishe ka suka wanda aka ce masa haka manzo Allah ya kira shi taysil musta'ab fa fi hadithu sharif ala ukhbirukum bi taysil musta'ab shin bana ba ku labari da wanda ake nufi da bunsurun aro ba qalu bala ya rasulullah suka ce ya na'am haka a ba mu labarin sai manzo Allah qala huwa almuhallil shine mai halatta wa wani katu mace bari mu fassara shi mu ma da yadda muke so mai halatta wa wani katu mata bayan Allah ya haramta masa kai kuma kai yadda zaka ka halatta masa la'ana Allahu almuhallil walmuhallal lahu Allah ya la'anci ya tsine ma wanda yake halattawa da wanda ake halattawa wanda zai auri mace dan ya saki wani kato ya aura to da shi da wanda zai auren dukkan Allah ya tsine musu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi sahihi ne ibn majah rawaito shi haka nan imamul baihaqi da hakim duk sun rawaito wannan hadisi ingantacce ne kenan abin da ya uwa wato wannan dai yana nuna mana wato hukunce na shari'a mutum in bai san su bai je karance su kada ya dinga yin aiki da ka komai da ka sani addini yayi bayanin sa killa killa ya rage ka je makaranta ka koya kakkaraina wato lokaci ko da awa guda ka samu na sati ka tafi da ka dauki littafin lahallari akidari kana zuwa gaban malami yana karanta maka ko da layi uku ne duk sati kana dauka wallahi yafi ka zauna baka yin karatu duk abin da ka sani a shari'a an tattauna shi sai dai in mutum bai sani bai je ta abubuwan da yake so a cikin addini wanda kuma Allah subhanahu wataala yace fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato neman ilimi wajibi ne ga mutum musulmi da musulma mun gane ku shi yasa za ka gani bai halatta mutum a ce ya ga wani lokaci ya ware shi ya gama neman ilimi abinda ake so ka ci gaba da neman ilimi na addini tun daga zanin goyo har zuwa likafa mas'aloli na addini suna nan a cike an tattauna su ya rage mu je makaranta mu karanta su wannan kuma duk ana yi dan a gyara zamantakiya ta auratayya Allah subhanahu wataala ya sanya abinda muka faɗa na daidai albarka ya ba mu ikon aiki da shi abinda kuma muka yi na kuskure Allah ya yafe mana ya gafarta mana anan ya kamata mu dakata kafin mu rufe kun san cewa wato yau muna 28 ga watan Zulqa'ada idan nan da koran Lahadi ko Litinin muna iya waye gari 1 ga watan Zulhajj wannan kwanaki 10 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalarsu da irin ayyukan da ya kamata wato ribata a wannan lokaci ne wanda Allah da kansa ya rantsa da shi yace wal fajr wal yalin ashr Allah yace ya rantsa da lokacin al fajr duk abin da kaga Allah ya rantsa da shi wannan abin yana da girma yana da falala sannan yace wal yalin ashr da kuma kwanaki 10 malamai da yawa mufassirun sun ce wa'annan wuni guda 10 na wato Zulhajj ake nufi to ayyuka na alkhairi manzo Allah ya ce babu wasu ayyuka wa babu wani aiki da mutum zai ya samu falalar da mutumin da zai aiki a irin wa'annan kwanaki guda 10 sabbai suka ce koda wanda zai fita yaki dan Allah yace eh koda wanda zai fita yaki saboda Allah sai dai in ya fita da dukiyarsa da kansa da iyalinsa da komai nasa bai dawo da komai ba shi ma bai dawo ba sai dai wanda ya tafi haka shine zai kai matsayin wanda ya aiki a ɗaya daga cikin kwanaki na wato Zulhijja Allah ya bamu ikon ribatar wannan aiki kowane aikin aiki alkhairi kakkace sai azumi kawai duk wani aikin alkhairi taimako duk wani aikin alkhairi shi yasa suka ce da wuni guda 10 na farko na Zulhijj da ashrul awakin na Ramadan wanne ya fi har sabani akai wajen malami sai suka tsaya a matsayin cewa to wunin in wunin ne ba su kai na 10 na Zulhijja amma in dararen ne to anan ne na Ramadan ne mun gane ko kenan yinin wasu suka ce yinin guda 10 yini 10 na farkon Zulhijja ya fi yini 10 na ƙarshen Ramadan dararen ne 10 suka fi wato na wato Zulhijja na farko 10 na farko na Zulhijja wannan duka dan a nuna maka falallan wa'annan kwanakin kuma kada amince da uwa uba azumin arfa wanda zai kasance a 9 ga wata ni daure mu azumta duk da yanayin zafi da ake ciki ai daure ayi azumin arfa yana da falala yana da matukar muhimmanci da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an kankarewa zunuban da mutum ya aikata na shekarar da ta gabata ko da kuma shekarar da za ta zo ko in banbanta ba haka ne hadisin yake ko to kaga mutum yayi kokari ya ribaci wannan azumin sannan ga mahajjata wanda Allah subhanahu wataala ya ba su ikon ziyartar dakin Allah don yin aikin haji su kuma akwai ibadu da su tsayuwa arfa da sauransu Allah ya sa su yi hajjul mabrur ya samto haji wacce take tsarkakakka wacce manzo Allah ya ce laysa laha jaza'in illa aljanna ba ta da wani sakamako sai aljanna mu kuma waɗanda ba mu samu dama zuwa ba Allah subhanahu wataala ya nuna mana lokacin da za mu je mu sauke wannan nauyi da Allah subhanahu wataala ya dora wa kowane musulmi so daya a rayuwarsa aikin haji farilla ne daya daga cikin rukunan musulunci guda biyar abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ayi idi lafiya ayi kuma sallah lafiya a dawo a ci gaba da karatu wanda duk Allah ya ba wa ikon zai yi lai kuma akwai abin da aka ce yana daga cikin sunna kada ka aske kanka daga goman karshe ta fara kada ka yanke akaifa amma kamar yau da gobe duk kana iya kai aski ko yanke akaifa amma daga goman nan ta farko ta fara zaka yi hakuri amma sunna ne inda mutun yayi ba a cewa ya sabu ya dai rasa wannan lada na sunna din amma zai yi layyashi lafiya amma in kana so ka dace da sunna daga goman ta shiga kakka yanke akaifa kakka cire gashi har sai ka yanka abal yankanka kuma ayi kokari a sa ikhlasi wajen layya layya ibada ce ba al'ada bace kada ka yi ta dan ka samu wa yara nama su ci Allah baya bukatar nama abinda Allah yake bukata ayi dan Allah a zubar da jini saboda Allah kun gane ko in bakka da shi kakka damu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa al'ummarsa amma an kana da shi ko kina da shi mata da yawa sai su ga kamar ma wai babu su alayya sai ga suna da kuɗi sun fi maza amma kuma ba sa yin layya to ko mata suna layya kuma maza mace da namiji kowa yana iya yankawa kansa layyarsa haka aka fi so in mace kuma ta kasa yanka ma kanta sai ta sa a yanka mata ko shi namijin ba wani abu bane wanda yake mai wahala zaka sa dabbarka ta kalli gabas ka yanka an zaka yanka ka ce bismillah Allahu akbar shikenan ba sai ka faɗi kace ana cewa liman to fa wannan dabbar da sunan liman da sunan Ahmad da sunan wane ne ba suna duka Allah ya sani ta zuciya Allah ya san abin da ke ji sai an ambaci sunayen wanda aka yi ba kawai ka kudirce niyya in an yanka wanda aka yanka Allah ya ba mu iko Allah ya assalamu alaikum ko akwai tambaya wacce take a cikin abun wannan sai da shi ko kai ya sahi
wannan al'adi ne ta
cikin saki saki na
saki na al'adi ne mata eske in dai tana cikin jini lokacin na al'adi eske idan dai a ce tana da sarki ko ba ta da sarki lokacin da zai
dole ne shi ma ai ba da ka zai ba shi ma ba da ka zai a tambaya zai yi tambaya musamman gurin ne na hukunci ba wani boye-boye an kada a sai ya sake ta lokacin tsarki shi ne ya dace sannan abu na gaba da nake so ka mutum ya mance kuma yanka layya ita ana so sai bayan an yi idi bayan an yi idi an dawo kan mutum ya gaggawa kuma yaje ya yanka kafin ya tafi idi a samu ladan layya sai ka an dawo daga idi sai mutum ya yanka na'am to kai da baka zuwa makarantar ba sai yaushe ha amince tambayar taka sai an dawo kenan